Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 27 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji matakin da wasu hukumomi ke daukawa a Najeriya na yaki da abubuwan da kan haddasa matsalar yoyon fitsari ga mata.
Muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna kwadin mata gaban su, suna masu kaciya, su hana su yoyon jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu.
To ko me yasa su hukumomin jamhuriyar Nijar ma suka tashi tsaye wajen taimakawa mata masu fama da matsalar yoyon fitsarin?
Wanda ya neman ma mace lahiya, kawai ya neman ma duka kasa lahiya ne, saboda kowa ya sani mace ita ce ke bada rayuwa.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasir Adamu Ilikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya. Mahukunta a gabashin Kongo sun sanar da kafa dokar hana fita da yammaci da kuma sabbin shingayen jami'an tsaro, suna kuma kira ga majami'u gidajen abinci da kuma otal-otal da su kara kaimi wajen tabbatar da tsaro sakamakon harin kunar bakin wake na farko da aka kai a yankin. Maharin ya kashe wasu mutane a daren Asabar a lokacin da ma'aikatan suke cin abinci a wani gidan abinci a birnin Benin a ranar Kirsimeti. Magajin garin Benin na Sis Muteba ya gargadi masu manyan wuraren zama a garin cewa ‘yan ta'adda na iya sake kai wani harin. Ya bukace su da sanya jami'an tsaro da na'urorin gano karfe a bakin iyakokin shigarsu. Garin Benin dai ya dade yana fuskantar har-haren ‘yan tawaye, amma kungiyar IS da ke lardin tsakiyar Afirka ta fara daukan alhakin tashe-tashen hankalin a yankin. Faransa ta sami fiye da mutane 100,000 da suka kamu da cuta a cikin kwana guda a karon farko tun bayan barkewar cutar COVID-19, sun ninka har sau biyu a cikin watan da ya gabata. Fiye da mutane 1,000 a Faransa da ke dauke da kwayar cutar sun mutu a cikin makon da ya gabata, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya haura 122. Gwamnati za ta gudanar da taron gaggawa a yau Litinin domin tattaunawa a kan mataki na gaba. Wasu masana kimiyya sun bukaci gwamnatin ta Faransa da ta jinkirta komawa makaranta bayan hutu ko kuma sake sanya dokar ta ɓaci, amma gwamnati ta mai da hankali kan rigakafi a yanzu. A Belgium kuwa masu fasaha da sauransu sun nuna rashin amincewarsu da sabon takunkumin da gwamnati ta kakaba, wanda suka ce rashin adalci ne kan masana'antun al'adu, tare da barin kasuwannin ababen bikin Kirsimeti masu tayar da hankali su kasance a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi taron majalisar NATO da Rasha a wata mai zuwa, ya kuma tuntubi Moscow don samun halartar taron, in ji kakakin kungiyar ajiya Lahadi. Stoltenberg ya ce sau da yawa a cikin 'yan watannin nan ya yi ta yin komawa tattaunawa da Moscow ta wannan hukumar wanda aka kafa a shekara ta 2002, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikici a Ukraine. Amma hukumomin Rasha ba su mayar da martani mai kyau ba.
Tuwa gaida Yusuf, kafin muka muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya. inda hukumomi ke hada kai da kungiyoyi wajen yaki da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata. Sale Shehu Ashaka gare ka.
A bana jihar da magaranci ta karbi wannan aiki a babbar asibitin aihuwa wato Mary Enfant ta nan da magaran, inda kwararrun likitoci fiye da 40 suka hadu don yi ma mata fiye da 50 aikin na yoyon fitsari. Gwamnan jihar da magaran Alhaji Lawali Ahmadu Madugu da ya jagoranci wannan gangami ya jinjina ma likitocin ainun.
Wannan ciwo wanda take ba mata wahala, wanda ake ce ma da Hausa ciwo na yoyon fitsari, wannan ekip mun zo mu jinjina musu ga aikin suke nan suna yi, saboda kawai da nace wanda ya neman ma mace lahiya, kawai ya neman ma duka kasa lahiya ne, kawai tun saboda kowa sani mace ita ce ke ba da rayuwa. In an ka taimaka musu suka samu lahiya, kenan duka zara'a da duniya ta samu lafiya. Bisa ga wannan muka kara ba su karfin gwiwa, muka kara jinjina musu, saboda aiki ne wanda su ma sun sani sai kwararre.
UNFPA na da babbar hulɗa da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger, hakan ta sa ya ɗauki nauyin aikin waɗannan mata masu yoyon fitsari. In ji jagoran na babbar asibitin haihuwar ta Mary Enfant, Dr. Umaru Garba Sule.
Mata ne wanda suke da yoyon fitsari ake tara su kowane kamar wata shida, haka tsari ne na ministan kiwon lafiya da abokan hulɗa UNFPA su ne suke ba da tallafin da kowace shekara ko nota shida ai a maradi ko a taho ko a da magana tunda ja uku na sun zai santa marafan babba. Wannan gamin kuma mace 50 ce aka tara anan, aka ma aiki da abokan hulɗa ta ministan kiwon lafiya UNP. A dalilin wannan aikace-aikace da ake nema ta masu musayar dai a tahiyar yau da gobe santa kin al'umma tana matewa, sai suka gina wani daki wanda ya kamata a musu aiki a sasu.
Ita ma daga nata waje uwar gidan shugaban kasa Hajiya Hadiza Bazum ba ta yi kasa a gwiwa ba, ta kawo rata tallafi ga waɗannan mata tare kuma da sauran ƙungiyoyi abokan hulɗar jamhuriyar Niger.
Premier Dam ita ma ta ba da nata taimako na ton biyu na shinkafa da ton guda da rabi na hatsi, akwai kuma abokan hulɗa su ma na kusa domin iya sa'ide kulawa sab, su ma sun ba mata cit-cit ko wace za a gama mata wani kumshi haka da wasu abubuwa da ya dace gare ta.
Kamar yadda ta alkawarta daga nata waje majalisar mashawarta ta jihar da magaran, ta ida cika alkawarinta, in ji Dr. Umaru Sule.
Shi kuma kwasar regional kuma duka da cikin nashi tsarin, to kayan wannan ɗakin ne shi presidentin kwasar regional ya ɗauki alkawari shi zai sama ɗakin gadaje da duka kayan cikin ɗakin. Shi ne wannan gadajen da matalu da kuka an bada, kuma sai kawo tallahi na abinci tun da an musu aiki sai kwana 14 suke barin nan. Wanda shi kuma ya ga kamar banmu da inda zamu laɓe kaya a cikin gidan, kaya ya wata babban mangaza wanda zamu sa dukkan ilahirin kayan da muke samu mu je mu ajiye su.
Yanzu haka dai ana iya cewa irin wannan gangami yana tasiri, kasancewar a koyaushe mata daga ƙauyuka wanda can ne aka fi samun mata masu yoyon fitsari na ziyartar wannan babbar asibiti ta aihuwa ta nan jihar da magaran, inda suke karɓar magani ko kuma a yi musu aiki. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To sai amana aikin gafara, wannan rahoton tabar ne na Najeriya wanda dama shi ne labarinmu na biyu, amma in mun zo ga na biyu za a ji labarin na Najeriya. Mun gode. Yanzu kuma ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Kungiyar agaji ta Save the Children ta ce ta dakatar da ayyukanta a jihar Kaya mai fama da rikici a Myanmar, bayan da wasu ma'aikatanta biyu suka ɓace a wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 30 da suka haɗa da mata da ƙananan yara da yawa tare da ƙona gawarwakinsu. Ma'aikatan biyu na tafiya garuruwansu ne domin hutun ƙarshen shekara a lokacin da rikicin ya ritsa da su a jihar Gabas, in ji kungiyar Save the Children a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya. Muna da tabbacin cewar an kaiwa motar su hari tare da ƙona su, a cewar sanarwar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, ‘yan adawa suka zargi sojoji da suka ƙwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula a watan Fabrairu da laifin kisan gilla da aka yi a ranar Juma’a a kusa da ƙauyen Mosa na garin Hapuroso. Kakakin gwamnatin mulkin soji Janar Zau Mutton bai amsa wayarsa ba a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance bayanin harin na ranar Asabar daga wani mazauni yankin, da rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a yankin. Kafofin yaɗa labaran gwamnati sun ruwaito cewa sojoji sun yi lugudan wuta tare da kashe wasu ‘yan ta’adda da makamai da ba a tantance adadinsu ba da dakarun ‘yan adawa masu ɗauke da makamai da ke yaƙar gwamnatin sojin. A yayin da cutar Omicron ke ƙaruwa, jami’an kiwon lafiya na jihar New York sun ba da rahoton ƙaruwar yara da ke kwance a asibitoci. Kamar yadda fadar White House ta yi alkawali a ranar Lahadi don magance ƙarancin kayan gwaji na COVID-19 a Amurka, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar New York ta yi gargaɗin hanzari na cigaba a asibitocin yara masu alaƙa da COVID-19 a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. A birnin New York an gano ƙaruwa har sau 4 na yawa a cikin asibitoci a sanadiyar cutar COVID-19. A tsakanin yara masu shekaru 18 zuwa ƙasa tun daga ranar 5 ga watan Disamba zuwa cikin wannan mako da ake ciki, a cewar wani rahoto.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi Najeriya, inda hukumomi suka haɗa kai da ƙungiyoyi wajen yaƙi da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya aukawa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen Kwali da ke yankin babban birnin tarayya Abuja can kusa da iyakar jihar Kogi ya maida hankali kan ƙarawa unguwar Zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. Masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar Zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida. Kaciyar dai, inji masana, akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wadda hakan kan juye ya zama babbar illa. Ms. Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja.
Wallahi goma muna yaki din nan dubungus yana sa mata suna mutuwa, yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata mamban da aka je auren ba ta iya sakewa mama mai gida, rikici zai zo a cikin gida, kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen da fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda za na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya aje mace a haka. Shi yasa muna yaki da wannan jahilcin, kada mata da maza su dinga cewa suna kwaɗe mata gaban su, wai suna hana su, suna masu kaciya, su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu, don kuma gawai kada su tafi suna iskanci.
Shin kin taɓa karo da wata mata da aka wa kaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala?
A da yawa irin su, wallahi ka gan lokacin da suna kan cewa yaro ya so kai ya so ka don a haihu, ka gan damuwan su kai kanka ba za ka ji dadi ba, ga kuka, ga kiran Ubangiji Allah ya taimake su wannan. To wani lokacin ma wajen mu da muka gane da sodin muka kai su ana masu fyaɗe a ci da yaro, amma wanda ba gane ba da kiya cikin kankara da zai an ga haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan.
Samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirye irin wannan taro na musamman a karkara. Shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rulwan Muhammad.
Kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure. To sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan, a rika dubawa a ga ko ana yi musu har yanzu. To a yanzu haka nake ga maka ko wanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu. Shi sa muka ce ya kamata mu nemo ungozoma da muka suke nan anan Kwali Area Council, da mu je kowane area council amma wannan da suke nan Kwali mu fara da su don an bi samun abun anan garin, anan wannan area council din. Shi sa muka zo muka fara da nan garin.
Kunya ne irin matan da suka samu irin wannan illa, kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To akai da Sale, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dojo kanan alizaki yaro da san kalive na daraba
to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda. Nasiru Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba.
Domin fa'are wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Ba su sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma arewa maso yamma. Kamar yadda muka faɗa a baya, shin jami'ar Greenfield, sakandaren gwamnati ta kankara, makarantar ilimin gandun daji ta Afaka, sakandaren gwamnati ta Yauri, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misali nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne? Da tamkar an yi zuru an kyale su da takeici. Hakanan shirin zai duba sharhin yadda arewa take a gabani har zuwa shekarun 1980. Tsohon ma'aikacin gwamnati Mr. Fred Manjak zai shigo shirin.
Arewa zaman ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Ga kashi na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa.
Ba za a ce kowa izama jami'in tsaron kansa ba, duk da cewar wasu gwamnoni sun ambaci haka in ce mutane su tsare kansu, amma kuskure ne saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa, hukumomi sun kasa, kuma ba daidai bane hukumomi su fito karara su ce sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba. Kuskure ne, sannan wannan yana nufin kowa ne makami ya rike, kuma yayin da aka ce makami yana hannun ko mai mafiya yawan al'umma, wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin. Saboda haka shi ma ba daidai bane, haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko, haƙƙin su ne su kare al'umma, kuma wajibin su ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum, kuma ba yanda za a yi an biya kuɗin diyya sannan a sako mutum, wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diyya. Ai abin da isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diyya, ai dan kada a kuma yi gaba. Saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kuɗin diyya, za ta ga gwammama ta samar da abubuwan tsaron da da ba ta samar ba don a daina satar mutanen. Amma ba za ta yiwu ba ta samar da jami'an tsaro kayan aiki, ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba, ko ba ta samar musu da horo ba, saboda tana korafin ba ta da kuɗi, kuma ta ƙi ba da kuɗin diyya, kuma ta zauna kan madafin iko. Ba daidai ba ne, saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi, in kuma ba ta yi ba wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zaɓe na gaba.
Wato duk ya nuna duk jihar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta, ita gwamnati ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu?
Lallai dole ta yi tsayin daka, ko da kuwa yana nufin sai an biya kuɗin diyya ne, dole ta biya. Zafin biyan kuɗin diyyan shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sace yaran ba. Amma yanda suke shakulatin bangaro yanzu, suna bari iyayen yara suna hada taro da wanda ce kwandala da fucika a yaren zamani, suna ƴanto ƴaƴansu, wannan ne ike da tsawa su ji kaman ba komai su zaman su ba su dau matakan da suka can suka kamata ba. Sannan kuma wannan ne ike sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwar, saboda an bar hanyoyin da za su garkuwar a buɗe. Amma in an ji zafin kuɗin da aka biya na diyya, ba wai dan ana son a taimake abin nan ba, addan gwamnatin ita ma ta ji a jikinta. Shi yasa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce sai an biya diya, to dole gwamnati ta biya.
Saboda duka wannan wasu suna cewa ma ai tun lokacin da aka yi satan nan ta 2014 ta makarantar Chibok din na Borno, ya dace gwamnatoci a yankunan arewa duk su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu
sosai ma sosai, amma saboda kusan suna ga kaman sun ci bilis, shi yasa basu dau wani matakai ba, ko kuma suna zaton daga wannan shikenan ba tare da an dau wani mataki ba, abin an daina kenan, shi yasa basu dauki matakin ba. Shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsa waccan daga waccan a matsa wannan, amma yanzu da gumutai gumu gashi suna daukan matakin da tuntun ya kamata a ce an dauke shi.
Duk da duka ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba, amma akwai masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shikenan, a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shikenan, Allah ya sa kuma zai fito shikenan kawai, ba sai an tattauna da kowa ba ma.
Ko kaɗan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa duk wata tambaya.
Dakata nan Dokta, sai shiri na gaba in Allah ya kai mu. Mr. Fred Manjak tsohon ɗan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar 'yan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC. Daga na kai masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karɓar fansho ya tuna baya.
Arewa na idan shirye da kuke yi na arewa a yau, amma na cikin takaici da bakin ciki da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu. Da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi ladab, amma yau arewa ta zama karazbe. Na iya tunawa lokacin da nake diploma a University of Jos, ina shekara na biyu na gamawa, da wani abokina ya ɗauke ni muka je Kaduna. Da muka je Kaduna da yake mini muke gidan Hassan Katsina, muka je muka same shi ga taburma mutane sun zauna a ciki. Muka je muka yi gaisuwa, gaisuwa ba a rufe ba, ba wanda ya rufe maka gaisuwa. Muka je muka gaishe shi. Da ya gani ya ce, wane daga ina? Na gaya masa inda na fito. Ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka. Sai ya ce mini, kai kam daga kana menene? Da ce, to lura yi ba mai bara ba ne. Sai ya ce lura da ni, sai ce masa to ina ba abin da nake yi. Ne ina aiki wuri kaza na zo nan karatu a Jos, amma in sabi partial in sabi. Yace mini partial, take masa in me nake nufi da partial? Take masa ba a biya mun kudin makaranta ba, amma da salary na nake biya. Yace a arewa nan, yace kwarai kana mutumin arewa, kana aiki da gwamnatin arewa? Na ce kwarai. Zulum ya ce ka kusa gama? Ya ce in ka gama ka zo zan biya maka wannan wahala da ka sha. Bai ɗauki waya in ba shi adresin DM na sani ta hawa don kare da kare ya kai ga haka. Saboda haka ire-iren arewa, mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane sun ɗauki darasi ta wajensu. Abinda suka yi su ɗaukaka shi, arewa ta ci gaba yadda take. Akwai mutum ɗaya da ya yi wani abin da ya zama mun a rawan gani, ta ga Yaya Ali Ahmad lokacin da yake barin sabi su Nasiru El-Rufai da Obasanjo suka ce za su kashe civil service. Kalma biyu ya yi yake ba ta yiwuwa. Kalma biyu ɗin nan bai sake faɗan komai ba, sai da 'yan jarida suka ji shi. Ka ce ya ce ba ta yiwuwa ta yaya? Sai ya ce a duk duniya ko a karatun da yi bai taɓa jin inda civil service za a rushe ta, sa'annan aikin gwamnati ta hannun consultant ba ta yiwuwa. Wanda gaskiyansa ne, wanda ba zai yiwu ba. in ka dauki malami a primary yana consultant, in ka dauki soja yana consultant, zai yiwuwa. Akwai hanyoyi da yawa, fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya sashi a wai consultant. Ko to consultant ne zai maka, wani consultant ɗin ma ba san abin da yake ba.
Ba sauraro da wannan, zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu, zamu dawo da sabon sharan. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah.
To shirin Arewa a yau kenan da ya tabo muradun matasa kai har ma da manya. A madadin shirin zauren matasan VOA da wanda shi Nasiru Adamu Alhikaya din ne ma ke gabatarwa, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa yanzu haka wasu jigajigan fadar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari sun kamu da cutar coronavirus. Jaridar Vanguard ta bayyana cewa kama daga babban dogarin shugaban kasa Muhammadu Buhari, Kanar Yusuf Dodo, da babban jami'insa na tsaro Aliyu Musa, da kuma babban jami'insa na yaɗa labarai Garba Shehu, da ma babban sakataren fadar shugaban kasa Tijjani Umar, dukkaninsu sun kamu da cutar ta coronavirus. Sai dai da jaridar Vanguard, cutar ba ta yi tsanani ba, ganin yadda tun farko manyan jami'an sun karbi allurar coronavirus. Ita kuwa jaridar The Nation, kamar sauran jaridun duniya, ta bayyana cewa dan gwagwarmayar yakin neman yancin kai da kuma kawo ƙarshen mulkin wariya na Afirka ta Kudu, Archbishop Desmond Tutu, ya rasu. Jaridar The Nation dai ta bayyana cewa a shekarar 1931 ne aka haifi Desmond Tutu a ƙasar ta Afirka ta Kudu, kuma a shekarar 1984 ya karbi lambar yabo ta Nobel na zaman lafiya, dangane da rawar da ya taka wajen tabbatar da samun yancin bakaken fata a ƙasar Afirka ta Kudu ta bin hanyar lumana. A shekarar 1986 dai an zabe shi a matsayin bakar fata na farko a matsayin Archbishop na birnin Cape Town. Tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara aikewa da sakonsu na ta'aziyya, ci kuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda ya mika ta'aziyyarsa ga shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da sauran 'yan kasar ta Afirka ta Kudu. Sai kuma jaridar Tribune. Jaridar Tribune da ta bayyana cewa rundunar 'yan sanda a jihar Imo ta bayyana cewa ita ce ta kama wucin wasu da ke zama surki na tsohon gwamnan jihar Imo, Rochas Okorocha. Kwamishinan 'yan sandan jihar Imo, Rabiu Husaini, ya tabbatarwa manema labarai cewa rundunar 'yan sandan jihar ne ta kama shi, ba wai sace shi aka yi ba kamar da aka baza a kafofin yaɗa labarai na zamani. Sai kuma jaridar The Guardian. Jaridar The Guardian da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na aiki da sakon fatan alheri ga miliyan al'ummar musulmai na ciki da wajen Najeriya dangane da bikin Kirsimeti da aka gudanar a ƙarshen mako. Shugaba Buhari ya kira ga al'ummar Kirista da su koyi da kyawawan halaye na Annabi Isa alayhis salam wajen gudanar da mu'amalolinsu da kuma harkokin cigaban kasa. Ya yi amfani da damar dai wajen jaddada ƙudurin gwamnati na cigaba da samun da kariya ga al'ummar ƙasa da kuma tabbatar da walwala da jin daɗin al'ummar Najeriya. Ita kuwa jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo na cewa babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta sha alwashin ɗaukar matakai na rufe duk wasu kamfanoni da ke ba da bashi ba tare da izinin hukuma ba. Bankin Najeriya na cewa ya da matuƙa dangane da yawaita wasu kamfanoni da ke ba da bashi ta kafofin sada zumunta. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
Kuma sauraro, ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba, da wannan muka zo ga shirinmu na wato hantsi ƙarshensa. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusu Aliyu Harande, wanda ya taya ni gabatarwa, ya karanto mana labaran duniya, sai kuma shi Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba, nake cewa sai anjima, wassalam.